Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yaku Makeri. An fara taron kolin manyan kasashen duniya 20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G20, wadda kasar Italiya ke daukar bakoncin sa a jiya Asabar a birnin Roma, inda shugabannin manyan kasashen za su tattauna akan muhimman batutuwa da suka hada da farfadowa daga annobar COVID-19 da kuma batun sauyin yanayi. An shirya tarbon bangirba ne a babban zauren taro na Lanavola a Roma, inda Prime Minister Italia Mario Draghi ya tarbi shugaban Amurka Joe Biden da wasu shugabannin kasa, yayin da suke la'akari da bin dokokin COVID-19. Taron kolin da aka fara a ƙarshen wannan mako shi ne na farko da shugabannin kasashen suka gana fuska da fuska a cikin shekaru biyu, bayan taron koli ta yanar gizo da Saudi Arabia ta ɗauki bakoncinsa a bara. Shugabannin da aka gano ba su halarci taron ba sun hada da shugaban Russia Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping da kuma na Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Za su shiga taron ne ta yanar gizo a gida saboda dalilan annoba. Taliban ta faɗa a jiya Asabar cewa idan Amurka ta ki amincewa da halaccin gwamnatinta a Afghanistan, to za a ɗauki tsawon lokaci kasar na fama da matsaloli, kana a hankali matsalar za ta shafi duniya baki ɗaya. Kungiyar mai ikirarin musulunci ta sake kwacin mulki ne a cikin watan Agusta, kana ta kafa gwamnatin wucin gadi a Kabul, bayan da sojojin kungiyar NATO a jagorancin Amurka suka fice daga kasar, lamarin da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20 da aka gwamza a Afghanistan. Amma kuma kasashen duniya baki ɗaya ba su tabbatar da halaccin gwamnatin Taliban ba, kana ana hana mata kai ga dukiyar Afghanistan da ta kai kimanin dala biliyan 10 da galibi yake jibgi a hannun gwamnatin Amurka, duk da matsalolin jin kai da Afghanistan ke fuskanta da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Jami'an tsaro sun harbe mutane uku har lahira a cikin zanga-zanga a jiya Asabar ta kalubalantar juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar Sudan. Kungiyar likitocin Sudan ta faɗa tun da fari cewa an harbe masu zanga-zanga biyu an kashe, amma bata tabbatar da mutuwar mutum na ukun ba, lokacin da jami'an tsaro suka bude wuta a cikin taron jama'ar a Omdurman, birni na biyu bayan Khartoum. Jumlar mutane 12 kenan aka kashe su a cikin zanga-zangar tun bayan da sojojin suka kwace mulki, kana suka hambarar da Prime Minister a ranar Litinin. Zanga-zangar ta jiya Asabar ta tattaro dubun dubatar mutane a babban birnin kasar Khartoum da ma wasu manyan birane a fadin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan mako ne ake sa ran Amurka da kungiyar tarayyar Turai za su sanar da wata yarjejeniya da za ta warware takaddama akan haraji da tsohon shugaba Donald Trump ya dora akan karafe da dalma da ake shiga da su Amurka, lamarin da zai kawo sauki ga kasuwancin kasashen Turai, inji wasu mutane shida masu masaniya ga yarjejeniyar. Majiyoyi uku sun ce yarjejeniyar da har yanzu ba a kammala tattara bayananta ba za ta baiwa kasashen tarayyar Turai damar aike karafe na $3,300,000 zuwa Amurka ba tare da biyan harajin aikin ba, a ƙarƙashin wani shirin sanya wa haraji suna. Shugaban Amurka Joe Biden yana neman dinki baraka da kawayensu na Turai bayan da shugabancin Trump ya ta fuskantar matsala da ayyukan China na tattalin arziki, lamarin da ya kai Beijing ga samun gagarumin karfin samar da karafe da suka mamaye kasuwannin duniya. A ƙarshe, a yau Lahadi an fara babban zaɓe a Japan, inda Prime Minister kasar Fumio Kishida yake sa ran zai lashe zaɓen jama'ar da suka sha fama da annobar COVID-19 tare da alƙawarin kashe kuɗaɗe, a lokacin da jam'iyyarsa mai mulki ta 'yan mazan jiya take neman sabon wa'adi. Kishida ya zama shugaban jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP ne a watan da ya gabata, bayan da Yoshihide Suga ya yi murabus bayan shekara guda da yake aiki, galibi saboda rashin gamsuwar jama'a game da yadda yake tunkarin yaki da COVID-19.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa.
Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na kasuwa kai miki dole, wanda ni Alfonso Sokorigwe na shirya kuma zan gabatar. A cikin shirinmu na wannan mako, mun leka ne kasuwar Kwatara a garin Uturu da ke karamar hukumar Isukwato na jihar Abia, inda tarihi ya nuna cewa wannan tsohuwar kasuwa ce da aka kafa shekaru aru-arun da suka gabata. Ku kasance da mu. To malam, kana iya ga mana sunanka?
Nana Alhaji Haruna, Sokoto State, garin Lokoka ga Nigeria.
To bisa dukkan alamu ya dade da ka fara gudanar da harkokin kasuwanci a nan kasuwar. Shin wace shekara ne ka fara harka a nan kasuwar?
A ranar takadiri da yanzu na kai kusan shekara 30 ina kasuwanci a wannan kasuwar.
To a wannan shekarun shin ya zaman ku yake da masu gari?
Lai Allah, zaman mu lafiya kalau shi, ba wani bangoma ba wata rinuwa, sai zama lafiya kawai, sai wasa da dariya kawai.
To malam, ko kana iya gabatar da kanka?
Sunana Shu'aibu Idris Zakariya, mazaunin Uskiwe.
Wace harka kake?
Kasuwanci ne ke yi na sai da kayan cire da abin da yake batir fitila da sauran abubuwa masu kama da wannan.
To yanzu a kasuwan?
To kasuwa alhamdulillahi ala kulli hal, saboda ka ga yanayin damuna kasuwan sai a hankali, ba kuɗi gurin jama'a, harka ta yi karanci, amma alhamdulillahi alƙawari na Allah duk lokacin da ka zo kasuwa insha Allah za ka samu abin da za ka shiga insha Allah.
Eh to shi wannan radio nawa ne?
To wannan radio mukan sau shi kimanin 2600 zuwa 1700, mukan sai da 3900, ka san yanayin kasuwa a sa suna ne a tsaya. Alhamdulillah muna samun gwargwado.
So how is the market today?
There's no market. We have to deal with
it. Cynthia Ugoji kenan tana cewa yau kwata-kwata babu ciniki sabida ga gyada kowar gida, kuma ga shi lokaci kurewa yake.
So you come by the radio, how is it?
I like the radio, but it's a call price for me now.
How much you want make you sell them for you?
You sell them $2 for me.
To Malam Azubi, ya ce ya karbansa 2500 ne, kai ya kake ganin
abubuwan ya rike ya canza yanzu, ba kamar da ba, abubuwan sun hada kuɗi yanzu, hannun muna sai da shiga 3000 ne, amma yanzu 3000 da muna sai da shiga.
To me kake ganin ya janyo haka?
To mu al'amuran ka san gari sai a hankali yanzu, ya al'amuran ka sai ya yi tsada, shi ne yasa abin kaya sun hada kuɗi. In mun je saya yanzu za a kara mana kuɗi, da muna saye masu sauki yanzu, kuma abin ya yi yawa. Shi muna kasuwa ya kara kuɗi, dala ya hau, shi dala ya kara kuɗi.
Wato ba za ka iya kadar masa a wannan farashin ba?
Gaskiya in da dai da ne zan sada mishi 2000, amma yanzu kan gaskiya 2000 da zan sada mishi.
So dan malam, a sunana Malam Musa.
Musa ne Albasa.
Eh, Musa ne Albasa.
Yanzu ya kasuwa?
To alhamdulillah yanzu muna sai da albasa a karin fara'i da samu, ba muna tafiya da ita kamar yadda dai za ki dan samu wani abu a ciki, duk da dai ta kara kuma mutanen suna hakura suna siya kamar yadda dai za a samu wani abu insha Allah.
Wato farashi kenan ya haura?
Farashi ya haura a kan da.
Yanzu shi wannan kashin? Na ake sayar da shi wannan kashin?
Da wannan kashin muna sayar da shi 200 ne.
To da na ake sayar da shi?
Da kamar shi ana sayar da shi naira 100.
Naira 100?
Eh.
Tsari kake ko dai kai dillalin albasa ne?
Eh, muna kawowa su masu siya suna sara hannu. Kuma idan sun zo mai son kashi haka zai siya. Mai son kuma kantin wanda zai je sayar za mu kirga mishi je sayar. To shi ne abin da muna yi.
To shi kwandon albasa yanzu nawa yake?
To akwai kwando kala-kala ne, akwai karami, akwai babba, akwai kuma kashi wannan daga gani 200, akwai naira 50, akwai 100. Kuma kwando ya danganta da irin wanda kake so in kawo. Wani zai ce yana son kamar 500 naira, wani zai ce 1000, wani ma zai siya 2000 naira, ya ce kwandon yake so. To ka gani ya zama to a ce kwandon da za a bai daban-daban ne akan wanda zai siya 500. wajen sai dubu da ba kala ne ba
to wani ne buhun albasa ne yanzu
to buhu yanzu shi ma kusan kala uku ne akwai karamin buhu da suke ce masa solo to akwai kuma babban buhu da ake ce shi karara akwai kuma fari wanda ake ce masa white pack muna sai da kamar 26 da 5 da 4 da ala sayarwa ya danganta dai da yanayin kasuwa sai garara yana kaiwa 30 a baka ko da 2 ko 33 haka duk bayan da baka kaiwa
to mana ya sunan naka sunana Bilyamin mai kake sai da na ga wasu tsare ne dai ko dai igiyoyi ne
nake sai da
to ya
son ga nan dai sai dai godiyan Allah abun da waya
saboda
matsalan kasuwa wasu suna ba su da kudi
suna ba su da kudi wannan farar igiya ina wa ne kake sai da ita
naira 50 ake sai da fara daya wannan jan 200 ake sai da
na ga kuma wannan farar tafi wannan jan amma kuma ya na ga farashin ne ya bambanta
ah ya bambanta dan wannan lokacin muna sayan shi 1300 yanzu kuma ya kai kusan 2000 daga kan sai kaga dole ne farashin ya
eh to su wa kike amfani da wannan igiyan
suna saya ne suna shanyan tufa wani wasu suna jan ruwa a rijiya
to yanzu mun shigo sauran fifi malam ko kana iya ga mana sunanka
sunana Abdullahi Abubakar
yau ya cinikin ne yake
eh gaskiya ya ciniki alhamdulillah gashi nan muna taba muna fama saboda ruwa kwanaki ya dami mama yanzu ruwa alhamdulillah ya tsakaita
ka kasa kifin ne kashi uku shi me yasa ka kasa su haka
eh saboda na gaza kowane price na shi daban-daban ne akwai na 2000 akwai na 500 akwai na 1500 wancan manyan su suna da naira 2000 ana sai da su 1500 in sun nemi sai ma muna rage musu 1300 kawai dai karamin riba da kudi dai ya dawo dai a san ma sayar a sai wani ko biya ka wani a sai haka shi ne muke
to shi wannan na sake fa
eh shi wannan garin wannan ne
shi garin na ake sai da
shi muna sai shi gaskiya 500 ne sai shi kenan in dai wani ya zadan ka ku kan shi babu kudi muna iya rage mishi 50 muna rage 100 muna sayar musu naira 100 haka muke sai da shi amma gaskiya shi 500 ne amma saboda dai yanayi ana iya rage musu 100 da naira 50 dari da ina sari ne kuma ina ce duka dai ba wanda ba na yi amma yanzu siya nake yi
malam barka da lafiya talauto ya sunan malam
sunana Yusuf Sani
yanzu me kake sai da
ina sai da gida
wani hali to cinikin gida yake yanzu
to gaskiya gida yanzu ta yi tsada kuma ba kasuwa muna sai da fenta daya naira 2000 har fenta 500 muna sai da kwasta 200 amma gaskiya ga kaya duk muna tare da shi ga masu dankali ma gashi abubuwa da sauransu duk muna ciki da su ba ci sakamakon mutane ba mu kudi a hannun su
to ba ku ganin irin kun daga farashin ne sosai shi ya janyo haka
eh to abin da yasa dalilin a wancan satin a can gun da muke siyo kaya lafiya kayan ya yi tsada
lafiyan bari bari kenan
lafiyan bari bari kenan a can muke siyo kayan to kuma kasuwannin kayan ya yi tsada da yawa saboda haka yanzu ma an dauko shi an kawo shi ribar shi ma ba shi da riba sosai sakamakon aje wannan kasuwa ba sai ba aje wannan kasuwa tunda yanzu muna kwacara
wato yau kwata-kwata an kwacara sai a hankali
a gaskiya an kwacara yau kasuwa bai ba shi sai dai kuma Allah ya sa mu samu fansa a gaba
to shi kenan mun gode masu sauraro kenan abin da ya sawwaka a shirinmu na wannan mako sai kuma wani mako cikin ikon Allah
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
As Assalamu alaikum ƴan uwa, ina muku barka da wannan safiya, barka da wannan lokaci. Sunana Pastor Abubakar Musa, ina aiki garin Iglesia Assembly de Dieu a nan Niger. Bayanin da nake so in yi a cikin wannan lokaci shine bangaren yara, ko zan ce matasa a bangaren samari da kuma yara. Ya kamata a matsayin mu na uwaye mu iya tarbiyyar da ƴaƴanmu, yare ƴaƴanmu za su ko wani addini da kake yi, Allah ne ya aza wannan mataki na tarbiyyar da yara su zama kamillu, su zama yara wanda suke zama da tsoron Allah a cikin rayuwarsu, yara wanda za su tashi cikin ladabi da tarbiyya mai kyau. Idan muka diba mun gani a cikin wannan yanayi da muke ciki, ko cikin wannan zamani da muke ciki, tarbiyyar yara ta gurbace. Muka diba ta so mu a lokacin da idan korawa ya maka magana, ya dibin kama aka yi an san ka san me ake nufi. Amma yanzu ban san menene ya kawo haka ba. Rashin kula da yara ne yasa tarbiyyar yara ba ta da muhimmanci, ko ba ta da yara ba su da tarbiyya a yanzu a cikin wannan zamani da muke ciki. Kuma abin da ya kamata mu hangane, idan muka diba mun gani a yanzu yara, za ka ga yara ƙanana ƙanana ne amma sun sa kansu shaye-shaye, bangaren taba, bangaren wiwi, bangaren su taramo da su kwaya. Idan muka diba a baya, shekaru da suka wuce babu wannan. Kuma idan abin da ya bani mamaki, idan muka diba muka gani a baya, babu addini, mutane ma ba su da wannan addinin nan da wanda yayi yawa haka. Amma yara akwai tarbiyya gare su, mutane suna da tsoron Ubangiji, suna kiyaye abubuwan din. Amma yanzu da addinin ma yake haɓaka, da sani yake zuwa na addini, amma yara suna zama da rashin tarbiyya, abin yana zama da damuwa a yau. In ka diba bangaren ma ƴan mata a rayuwa, wani lokaci sai ka hito da rinka gani abubuwa da muhimmanci, za ka gani wani wuri inda gani ƴan mata ga su tarbiyya dai babu. Abu ya kamata yau mu tahi tsaye, mu koda mu yaran mu da tarbiyya, mu koda yaran mu su san Ubangiji, su kare kansu daga dukkan lalan rayuwa. Kan ƴan mata, kan samari, mu tarbiyyar da yaran mu, mu tarbiyyar da ƴaƴan mu. Wani lokaci kuma rashin kulawa ne, ya kamata uwaye mu kula da ɗiyan mu da muke da su. Wani lokaci uwaye suna hita ba ruwan su da yara, sai dai ka bar a bar uwa, in ka hita tun sai ka teka, sai da dare ne ka kashe ruwa, baka san sun ci ba, baka san masu ci ba, ba ruwan ka da su. To wani lokaci za ka gani yara ƙanana ne suke sace-sace a yanzu. Za ka ga ƴan yara ƙanana sun sace salula, ƴan yara ƙanana sun shiga gidan wani, ƴan yara ƙanana sun yi abubuwa da bai da kyau. Ya kamata mu tarbiyyar da yaran mu, mu kula da yara. Kuma yaran nan idan ba mu tarbiyyar da su ne ake amfani da su, a ta a sa su cikin wani hali inda za a koya musu tarbiyya wanda ba ta da kyau, su ne suke zuwa suna ta yin kashe-kashe, halbe-halbe, ana ɗaukar su ana sa su cikin lalan hali, lalan rayuwa wanda ba ta da kyau. Amma mu san irin yadda za mu iya mu kula da yaran mu, mu sa su hali mai kyau wanda yake da muhimmanci, wanda za su tashi idan sun tashi zama da rayuwa mai kyau. Kuma a ɓangaren karatu, ya kamata mu koyar da yaran mu yadda za su yi karatu. Bai kamata mu bar yara babu karatu ba. Su tuwo lokaci za mu gani a ɓangaren mata ba a cika sa kula da karatun mata ba. Ya kamata a taimaka wa mata su yi karatu. Wani lokaci in ga ma an yadda mace nan na ai mata aure ba a kula da ita karatun ta, yana kamata mu sa mata su yi karatu, su ma su zama wani abu. Duk da mun sani lokaci da yana tafiya, ana akwai sauyi yana zuwa, mata suna karatu, amma har yanzu akwai ƙaramcin wannan. Mu sa ƴan mata su yi karatu. Kuma akwai wani ɓangare da nake so in yi magana kan tallata mata. Bai kamata ba ƴan mata suna talla. Akwai wani lokaci shi ke sa yara su lalace cikin talla da suna yi, saboda waɗansu za ka gani ta wurin tallan ne ƴan mata suke sa kansu cikin hali wanda bai da kyau. Yara ƙanana a sa suna talla, suna talla, suna talla, suna talla, daga nan sai su lalace, su rayu ta gurɓace. Nagode.
Madalla, yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Tun bayan karɓar rigakafin cutar corona a watan Maris din shekarar 2021 nau'in AstraZeneca a Najeriya, hukumomi musamman na lafiya ke ta faɗi tashin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin. Sai dai kuma har yanzu da yawa daga cikin 'yan Najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar rigakafin ga lafiyarsu. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna da daraktan tsare-tsare, bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja, Dr. Abdullahi Bulama Garba, don jin ƙarin bayani game da allurar rigakafin na corona da kuma irin matakan da hukumar take ɗauka wajen wayar da kan jama'a game da rigakafin. To, Dr., barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hawwa.
Za ka yi mana ƙarin bayani game da allurar rigakafin corona, don har yanzu 'yan Najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar.
Na farko dai tukun ya kamata mutane su fahimci mece ce allurar rigakafi. Wato allurar rigakafi ba kamar maganinka ne yau da kullun, kamar a ce kaje ka sha Panadol ko kuma kana wani ciwon ciki kaje baka ko wani antibiotic ko wani waye wanda yake bai maganin jinya da take ta riga ta samu mutum. Su allurar rigakafi wato ainihin sinadari ne. Sinadarin kuma wato shine ko ya kunshi ainihin kwayar cutar wato wani bangaren ta ko kuma ita kanta kwayar cutar gaba daya wanda ake aka kashe wala ke cewa killed ko kuma a ce an rona ta wanda ake cewa wato weakened ko kuma wani bangare na jikinta da take fitarwa. To wannan shine ake dauka sai a sawa mutum. To wannan kuma shine zai sa mutum ya samu garkuwan jikinsa ni sosai ya ginu ya gano kaman duk lokacin da ita kwayar cutar ta shigo ta gaskiya to sai jikin mutum ya yake shi. Wato allurar rigakafi abin da suke shi ne su suna ainihin wato kaman zabar da jikin mutum ne akan ya shirya ko da ga wata jinya za ta iya zuwa sai mutum ya shirya. To haka su ba su suke maganin ba amma garkuwar jikin mutum shi yake wa kansa magani. So haka suna taimaka. Wannan shi ne ainihin allurar rigakafi. Sannan kuma wato akwai wasu abubuwa wanda yake su suke ainihin sawa allurar rigakafi ta yi aiki sosai ko kuma za ta yi aiki sosai ba. Na farko wato mutanen da suke da karancin shekaru wato idan kika basu rigakafi jikinsu yafi ansawa yafi shiryawa jinyar. Shi yasa jama'a za su fahimta cewa idan duk lokacin da ka fi yara za mu ce kafin yaro ya cika shekara biyu nan a je masa duk allurar rigakafi da ake yi. Wannan shine dalili. Sannan kuma idan mutum yana da kyakkyawan matsayi na abinci da ake cewa good nutritional status wato saboda su kansu kwayoyin da suke ainihin sojoji ne a jikin mutum wato farin jini shi jinin mutum wato ya kasu kar yubi akwai ja akwai bangaren fari to bangaren farin wannan shine wanda yake su ne sojoji a jikin mutum su suke da sinadarin da yake yaki da cuta. To idan mutum yana cin abinci isasshe to ya fi samun su idan za su fi wato haihuwarsu a jikin mutum kuma ainihin ya fi tasiri. Sannan kuma mutanen da suke da rauni wato kamar a ce mutum yana da kamar ciwon sankara to sankara ainihin tana raunana raunin jikin mutum saboda haka idan ma ka ba mutum allurar rigakafi ba dole bane jikin mutum dan saboda yana yaki da wancan ma abun ka gani yana yaki da sankarar yana yaki da uwa da yawa to ba zai iya ansa kiran wannan sinadarin cewa ya shirya ga wannan jinyar ba. Haka kuma mutanen da suke da cututtuka kamar a ce mutum yana da ciwon siga ko mutum a ce da hawan jini sannan kuma ko kuma mutum a ce yana da ainihin wato yana shan maganin da yake yana rage garkuwar jikin mutum sannan kuma irin mutane kamar masu kaman tuberculosis da mutanen da suke da kaman wato cuta mai kare garkuwa da ake cewa HIV duk suna da wannan. Sannan kuma akwai mutanen da suke da hormonal imbalance shi ma suna samun duk wannan za su samu garkuwar jikin su ba zai iya ansa kiran da rigakafi za ta yi idan zai shirya idan sabuwar cuta ta zo ya keta ba.
Shin idan mutum ya yi allurar rigakafin corona yana nufin yana da cikakkiyar kariya kenan daga kamuwa da cutar?
Babu wani abu da ake cewa cikakkiya a harkar lafiya. Babu wani makami na lafiya da zamu ce yana da kariya 100%. Babu, ba wai rigakafi ba ko ma menene ko kwaya ce ko kapso ne kai ko tiyata za a yi mutum. Ai babu garanti sai mutum ya mutu. Saboda Allah ya yi jikin mutum yadda yake ya fi karfin sanin mutum. Kullum likitoci ko ya suke jikin mutum Allah ya yi shi wanda yake iliminsa ne shi baro kansa sani. Da tabbata muke da cewa a yaran likita babu wani abu da muke kira 100%. Babu wani muke cewa never ko babu wani abin da muke cewa exactly duk wa'annan kalmomin ba sa cikin likita ba sa cikin harkar likita saboda Allah ya gina jikin mutum da ilimin da yake shi kawai ya san wannan abu shi yasa kullun a cikin koyo muke.
Menene dalilin da ya sa ma ake yin allurar su biyu? Na san ƴan Najeriya suna so su ji wannan dalili me yasa idan mutum ya karbi ta farko sai bayan watanni ko satuttuka ko kwanaki sai ya je yayi ta biyu kuma?
Yawa to ai wannan in kika duba wato ya danganta ga irin ita kanta sinadarin allurar. Ayin cika duba cikin allurar ma akwai wanda ake sau daya wanda ake kira kamar Johnson & Johnson ta corona kenan. Kuma idan aka duba har yanzu alluran yau da kullum ai akwai wanda muke tikenda wanda ita ma da sau daya ake yi sai kuma da zamani ya canza da ake yi sau biyu. Amma akwai kuma kamar su meningitis da yellow fever akin ga sau daya ake yin su saboda haka ya danganta ga yadda aka yi. Shi na faɗa muke da farko rigakafi ana yin sa ko kwayoyin cutar gaba ɗayan ta a kashe ta kaman a ce pertussis jinyar da take kawo mashako ka gani to ita wannan kwayar cutar gaba ɗaya ake kashewa. Sannan kuma akwai wanda yake ba ma kwayar cutar ba a wani bangare da kwayar cutar ya fitar na jikin sa kaman da ke substance kaman tetanus to akwai wannan. Sannan kuma akwai wanda yake kwayar cutar ce gaba ɗaya amma kuma ka raunana ta kaman su polio irin su measles su meningitis su wannan kwayar cutar ce aka raunana ta ake cewa life attenuated da ranta amma kuma ba ta da ƙarfi to ya danganta ga yadda sanadarin ya fito shine za a ce ko za a yi sau ɗaya ko za a yi sau biyu. shine ainihin wannan abu. Kamar polio kin ga kika duba ai kamar su hudu ake yin ta. Saboda duk lokacin da kika ba mutum rigakafin to zai kara karfin sa ne kamar ake cewa kamar ana boosting din shi ne. To haka abin yake tafiya. Kamar wannan corona ainihin sau biyu ake yin su yawanci in banda kamar Johnson & Johnson din nan.
Akwai wato mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wato Colin Powell. Ya rasu sakamakon cutar corona. Labari ya zo mana cewa ya karbi rigakafin. To ƴan Najeriya suna ta tambaya to kenan idan mutum ma ya karbi rigakafin zai iya kamuwa da cutar har kuma ta kai ga rasa rai. Me zaka ce wa ƴan Najeriya game da wannan?
Eh gaskiya ne. Wato wani bangare ne da ya kamata a ce hakika an yi bayani dan mutumin da in ba haikar lafiya ce a bangaren sa ba zai fahimta ba. Mutuwar Mr. Colin Powell da ake cewa ya tana da alaka da corona wannan gaskiya ne. Kuma idan kika duba a cikin bude wannan magana da muka fara na faɗa miki allurar rigakafin nan aikin su ya danganta ga abubuwa da yawa. Idan mutum ainihin garkuwan jikinsa ba shi da ƙarfi.
In Najeriya abin da ma yafi damun su shine irin matakan kariya da ake dauka na cutar corona su sa abin rufe hanci, wanke hannun na da rashin shiga cunkoso da sauransu. To shin idan mutum ya karbi rigakafin nan zai iya yin watsi da duk waɗannan matakan kariya?
Ina ai lokacin da mamaki ce dauki rigakafin ma shine ma ya kamata ma ya kare kan nasa yayin da dauki wannan matakan kariya. Saboda na farko wato daukar rigakafi kai ka kare kanka. To amma kuma rigakafin ba ta hana cewa kwayar cuta ta fito sabuwa ta shige ka kuma idan ta shiga kai zaka iya yada wani har yanzu. Saboda haka shi yasa idan ba an samu abin da muke cewa herd immunity ba wato akalla kashi 70 na mutanen da yake matsayin su ya kai kuma a ce daga shekara 18 zuwa sama na kasa to in ba a samu wannan matsayin ba za a ce an samu wato kariya na kasa gaba daya ba. Dan ka kare kanka ka zo ka shiga cikin jama'a wannan ya fesa maka kai ma ka dauka ka je ka fesa wancan kai dai abin da zai maka shine zai hana cutar ta maka illa. Kuma a ce ka je har a ce sai an kwantar da mutum a asibiti ko kuma a ce sai an baka iskar oxygen wannan dai wahalan da ake shiga shine take zai hana a shiga amma ba za ta hana ka dauka sabuwar shigan ma ko kuma ka ba wani ba. Saboda haka shi yasa muke cewa ko da an maka allurar rigakafi guda biyun to ya kamata ka kare kanka dan saboda kada sabuwa ta shigo maka. Kuma ki sani ana samun mutation tunda ana samun yanzu a ce ai akwai wani kala a can kamar da ake cewa akwai wata kala ta shigo ta India akwai wanda irin wanda ake ta South Africa akwai wanda ake ce mata irin ta Ingila to kin ga canja kamar take yi to kaga in ka kare kanka ma wani kala ta shigo kaga sai ka iya ga mutum illa. Shi yasa muke cewa ko da mutum ya riga kafin nan to a ci gaba da kare kai a ci gaba da sa face mask a ci gaba da bada tazara a tsakani a ci gaba da tsafta har sai lokacin da muka riga cewa akalla mun samu kashi 70 zuwa 80 ne ɗan ƙasa kowa ya kare kansa insha Allah a lokacin ne za a dakile ya doya wannan jinya.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Latinas anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin ci gaban shirin a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.